Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma na iya sauraron mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Litinin, shirin yau da gobe zai yada zango a Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Kake masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar dai kowane lokaci shirin yau da gobe, kamar da kuka sani masu sauraro, shiri ne dake tattauna kan zamantakewar rayuwar mu ta yau da kullun, kama ababen da suka shafi rayuwar matasa, maza da mata, har ma da magidanta da abin da ya shafi kasar mu ko in ce duniya baki daya. To a yau dai za mu tattauna ne kan abin da ya shafi wato haƙuri tsakanin ma'aurata. Shin a matsayinki na uwar gida da kike sauraron mu a daidai wannan lokacin, tsakaninki da mijinki wa yafi haƙuri? Ko kuma in ce kai magidanci da kake sauraron mu a daidai wannan lokacin, tsakaninka da matarka wa yafi wani haƙuri? Ka fi ta haƙuri ne ko ko ta fi ka haƙuri? Kana kada dai ku sha'afa, za mu kawo muku hira da mawaki da kuma kwalam da makulashi. Ma sauraron mu sai ku kasance tare da ni Rukayya Basha domin jin yadda tattaunawa namu zai kasance. To Alhaji Mu'az, idan na fara da kai, idan muka wato shiga cikin zamantakewar rayuwa, musamman ma zamantakewar rayuwar aure, wa kake ganin yafi haƙuri ne? Mata suka fi haƙuri a cikin rayuwar aure ko ko maza suka fi haƙuri a cikin wato zamantakewar rayuwar aure?
To abinda nake gani hakikanin gaskiya, tsakanin miji da mata kowa yana da iya bakin kokarin sa, kowa kuma yana da bakin haƙo, yana da iya haƙurin da Allah ya dora mishi. Amma ta wani bangare a hakikanin gaskiya ne zan iya cewa ƴaƴa mata suna da haƙuri akan zama da mazajensu na aure, kuma haka su ma ƴaƴa maza din suna da haƙuri akan matayensu. Domin hakikanin gaskiya ita wannan mata kai ka auro ta, ka kawo ta gidanka, kuma ka auro ta ne bisa ga sunnan Manzo sallallahu alaihi wasallam. Kuma a takaice, wata sai ka shimfiɗa mata dokoki ta habi, wata ka shimfiɗa mata dokoki ta watsi da su, domin za ta iya cewa miji goma ba uba goma ba ne. To a hakikanin gaskiya duk mata da take irin wannan, ni na imani har ga Allah, bayan da za a iya kasance ta samu kyakkyawar rayuwa ta aure. Domin duk mutumin da bai bi umarnin Allah da dokokinsa ba, bayan da za a iya zauna lafiya. Amma kuma wani bangare su ma mata suna da haƙuri. Abin da ya sani ce mace tana da haƙuri, mace da daɗi ba daɗi ga wadda ta bi Allah da manzonka za ta iya haƙuri da kai. Domin a hakikanin gaskiya, ko ka samo ko baka samo ba, wata za ta yi kokari ku haɗu kurfa maka asiri, wata kuma daga inda ta waye gari ta ka baka samu ba so ɗaya so biyu so uku, to kun dinga ɗauki ba daɗi da ita kenan. To saboda haka ni, saboda haka nake gani kowa yana da iya bakin haƙuri irin nashi, amma a haƙiƙanin gaskiya ɗa namiji ya fi haƙuri fiye da ‘ya mace, saboda shi ɗa namiji shi ke aurenki kuma zaman shi kike, shi ya kamata ki bi umarninsa, ki bi umarnin Allah da manzansa, ba umarnin waninsa ba. Kai kuma ɗa namiji wannan amana ce wadda Allah ya baka, amana da Allah ya baka dole ka riƙe ta, ka bi ta kamar yadda Allah Ubangiji ya shimfiɗa maka, ka riƙe ta bisa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma har idan aka samu sabanin wannan, to daga kai har ita sai a rasa ina aka dosa, kowaye mai gaskiya, kowaye mara gaskiya. To saboda haka ni abin da zan ba nake hange gaskiya fi sabilillahi, ɗa namiji yana da haƙuri. Ta wani ɓangaren kuma gaskiya fi sabilillahi, ɗa mace ta fi ɗa namiji haƙuri akan yanayin zaman aure, zamantakewa aure.
To haka yake Hajiya Binta, kin ji abin da Malam Mu'az ya faɗa a cikin zauren na cewa shi duka dai kowane ɓangare suna da haƙuri, to amma kuma kamar ɓangaren mata sun fi maza haƙuri. To a matsayinki na wato mahaifiya, uwa kuma mace, wa kike ganin ya fi haƙuri a cikin zamantakewar rayuwar aure?
Maganan da babana ya yi Malam Mu'az, wannan maganan gaskiya ne. Gaskiya mu mata mun fi haƙuri, amma ku yi haƙuri fa maza. Mu mata mun fi haƙuri. Amma musamman haƙurinmu ya danganta da tarbiyyar da yarinya ta samu kafin ta aure daga wurin mahaifiya, ko da in ce daga wurin iyayenta duka guda biyu. Akwai ‘ya’yan da ake aurarwa kamar yadda ya faɗa, in namiji ya zo ya yi mace shimfiɗa ba ta iya bi, ko kuma wata za ta bi da daɗi ba daɗi. To amma musamman wanda suke faɗin cewa ai namiji goma ba uba goma ba, ba mamaki tarbiyyar da suka ga ana yi a gidan ke na tsakanin uwar da uba. So su ma in sun yi aure sun shigo gida, hakan za ta iya faruwa, komai yana iya faruwa. Amma maganan haƙuri, gaskiya muna da haƙuri sosai da sosai. Akwai namijin da zai tashi ya fita, malama in ya fita tun sallan asuba, baki kuma ganin shi sai dare kwanciya bacci, me kuka ci da safe bai sani ba, me kuka ci da rana bai sani ba, me kuka ci da daddare bai sani ba, da haka dai kin dai haƙura da daɗi ba daɗi kina nan. To abu ƙanƙani zaki mai, ke kuma sai ya nuna miki ai shi ikon shi ya fi naki. To daga nan ne matsala take samuwa ga wacce ba ta da haƙuri. Amma akwai mafi yawancin mata da maza suke ƙuntata musu, ni na sha gani. Sai dai a shiga ɗaki ai kuka a share hawaye, saboda baki da daman da zaki je ki gaya ma wani, baki da kafar da zaki ɗauka balantana ki je ki gaya ma iyaye sakamakon tarbiyyar nan da kika ɗauko ta daga gida. Amma in ya zama babu tarbiyya tun daga gidan iyaye, to akwai fa matsala a wurin aure. Haƙuri fa ba zai samu ba, dan da yayi mata za ta ce ai gidan aure ba gidan wahala ba ne. Saboda haka ne ka ɗauko ni ne daga gidan ubana, ina jin daɗin rayuwa, ni baka isa ka wulaƙanta ni ba, sannan kuma kin kika koma gidan ma ba kowa bace. Wannan irin abubuwan so da yawa yana faruwa musamman ga mu mata da ‘ya’yayenmu. Abubuwan dai da ake ta fama da shi kenan, sai dai mu ce Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa.
To Allahumma amin. To Aji Na'im, idan na dawo ɓangarenka, ka ji abin da wato ‘yan uwa a cikin zauren suka faɗa, kowa dai da wato ra'ayin shi kan wannan maudu'i da muke tattauna. Shin a ta ɓangarenka wa kake ganin ya fi haƙuri, matan ne ko mazan ne?
A ɓangare na maza ne suka fi haƙuri, saboda su ne shugabanni, sannan kuma gashi ya auro mace, kowane ɗawainiyan wannan yanzu yana kan shi. Shi kuma yanzu ɗawainiyan kan shi yana kan shi ne, amma ɗawainiyanta yana kan shi. Duk wannan faɗitashin da yake yi ba yana yi ba ne ba wai don kan shi, a'a yana yi ne don ita. To shi yasa ni a tunanina da kuma wannan babu yanda za a ce mace ta fi namiji haƙuri, sai dai a ce namiji ya fi mace haƙuri. Saboda duk wani waje da zai je da abubuwan da zai je ya nemo, duk zai nemo ne saboda ya kare mutuncin kanta. To ita kuma sai ta tsaya, ita kuma sai ta kare mutuncin kanshi. Saboda ana samun matsala sosai kamar yadda ake fuskanta, namiji zai fita zai je neman inda yake neman abincin shi, zai yi awanni, wani ma a misali ma irin abin ki ga ba a samu ba. Amma ka idan ya dawo macen kuma za ki ga ta tashi kawai, kila wata ta haushi da fada, ko kuma a dai dinga dai samun irin waɗannan abubuwan, ba in ta dawo ba ta irin kwantar mai da hankali haka.
To akwai dai tambayan da za mu yi maka, amma dai kafin na yi wannan tambayan bari in dawo wajen Aji Mu'az da yake cewa mata sun fi maza haƙuri. Akwai mata a wannan zamani, musamman ma matan wannan zamani da ake ciki, da cewa
mata da dama wani lokaci iya daidai gurgudu abin da kake a gida, iya daidai mutuncin da za a yi maka, da kuma iya daidai hakurin da za a yi maka. To kana ganin maza suna abin da ya dace ne yasa kace mata sun fi maza hakuri, koko ya al'amarin yake?
Alhamdulillah, abin da yasa kamar yanda ne wannan ne ina gabatarwa bisa ga haƙƙi na shari'a ne. Kuma a takaice shi ɗan namiji ai haƙƙinsa ne ya kula da iyalinsa, kuma duk nauyin da Allah ya dora mashi dole wanda yake riga ya dauka ne, domin ya riga ya dauki alƙawari daga wajen iyayenta waliyar suka shaida, ya kuma dauki alƙawari wajen Ubangiji Allah kuma ya shaida. Saboda haka babu wani abin da zai iya kasancewa ka fita ka ban mace wani nauyi wanda yake kai Allah bai wajabta mata ba, wanda yake da haƙƙin ci da shayarwa da tubatarwa da koyar da addini ɗakin kwana amana da karko kenan. Sai mutum kawai ya kakkaba riga wani idan garewa ya kama hanya ya tafi sai illa masha Allah. Sai wani bai dawo gidan nan ya zo a takaice ya ce shi bai samu komai ba, ko mutum ya je ya samu wajen mai shayi ko wajen mai wani abin nan ya ce koshi ya dawo gida yana za a yi ban masu garo garo. To kin ga na farko haƙurin mace kenan. Na biyu, mace inda ya kasance ba ta da hakuri wuri guda ɗaya ne, ko kuma ke ganin rashin hakurinta. Bin umarnin Allah da dokokinsa da bin umarnin aure wata mata damu da shi ba. Abinda take yi kawai ita a kowane lokaci abinda take so ka biya mata bukatarta. In baka biya mata bukatarta ba fitina yau daban ta gobe daban ta jibi daban ta gata daban. Ba za ta rena kanta ba sai randa aka wayi gari aka ce yau ka ɗauki takarda ka rubuta ka miƙa mata. To daga nan hankalinta zai tashi. Amma duk abinda za ta yi maka za ka shanye. Zaka kuma hakuri bisa ga dukkan abin da zaka taimaka. Amma kuma a takaice ita tana ganin kamar tana sama da kai ne, kai kuma kana bin umarnin Allah da dokokinsa ne, shi yasa ya kake hakuri da ita har Allah Ubangiji ya sa Allah ya kawo ran da wannan nauyi da Allah ya dora maka, kai hakuri da ita, ita ma ta yi hakuri da ita da kai, ya kasance tiki nuna maka hakurin nan ka sallame ta. To daga nan za ta rena kanta, domin akasari duk matar da zaka gani yanzu suna yawo akasari rishin mu umarnin Allah da dokokinsa ne da mun umarnin aure. Daga inda mace take wannan, to insha Allah gurbi tana cikin wahala. Amma daga inda mace ta yi hakuri ya kasance ta yi biyayya, ya kasance namiji shike sama da ita, ta bi shi kamar yanda Allah da manzansa ya biye ce, kuma ya kasance ta yi hakuri da shi, to insha Allah gurbi da izinin Allah tana kallo sai Allah ya mata sakayya akan abin da ya shafi hakin aure. Amma in mace ba ta yi hakuri ba, ta tare da hankalinta, ko ya kasance ta nuna wata damuwarta, to sai a wayi gari idan gidan haya ne ma suke, sai a wayi gari inda za ta rinka kwana ta zo tana bin ɗakuna. In kuma a gidansu ne sai ga an ɗan rame mata wani ɗan wuri ɗan kaɗan, a wayi gari ma ta zo tana faɗa da ƙarnan da ƙannanta da ƴan uwanta, da daga nan sai ta yi nadama. To amma wanda take da hakurin nan fiye da ɗa namiji, ita za ta bi umarnin Allah da dokokinsa ne, ta zauna da mijinta ta yi biyayya kamar yadda Allah ya ce. Kuma a takaice bari in faɗa miki abin da yasa nake ganin hakurin ƴa mace waje ɗaya ne. Yau ni matata idan Allah ya jarce ni da lalura za ta iya zaman jinya ta har wani dogon lokaci, amma shi ɗa namiji ba zai kasance ya zauna da matar shi ta jinya ta wuta uku ba, ya zama da ita sai a wayi gari ya ce ki koma gidanku, ko kuma a wayi gari in yana da zai kawai sai waje ya wayi gari ya aure. Ita gaba ɗaya ya riga ya yi kwandemin ɗinta kenan, kin ga anan hakurin ya mace kenan. Amma ita ya mace za ta iya jinya ɗa namiji sama da shekara goma tana biye da shi tana jinya su ga wanda ta bi Allah da manzansa kenan. Amma kuma wanda ba ta bi Allah da manzansa ba, idan ta ga ta yi ta ce ka ni fa na gaji saboda ka bani takaddata. To amma haƙin aure yana wajen ɗa namiji, dole sai ya ba takadda, in ba ba takaddan nan ba ba yanda za ta yi. To saboda ni a nan nake ganin hakurin ya mace.
Amma aji Mu'azu, baka ganin akwai mata da ba su da kwata-kwata waɗannan abubuwan da ka faɗi? Saboda akwai macen da zaka ga ban sani ba, ko tun daga wajen tarbiyya ne za ba ta mutunta mijinta, duk abin da mijinta ya kawo za ta rina, bai isa yi magana ta zauna ta bi umurnin shi ba, duk abin da zai faɗa ba haka yake a wajenta ba. To hakan kuma sai kaga a wannan bangaren sai kaga wani namiji ne sai ce kai yana hakuri da ita ne saboda ba mamaki haihuwar da ke tsakaninsu, da kuma idan ya duba cewa mutuncin iyaye shi yake sa yake zaman hakuri da ita, duk da cewa dai kowane bangaren ma yana da nashi.
To ai a takaice shi dama aure ai ba za ka yi sai ka dubi asali ko ka dubi foundation kuma kamar yadda nake bada labari ainihin bada labarin auren ne akan gidan da ya shafi tarbiya ba gidan da bai shafi tarbiya ba ai alal misali mutane suna cewa tsuntattan mage ba ta mage kuma a takaice ita tarbiya na ƴa mace ai daga gida take ai saboda ka iyaye ma su kan ce ka kiwon ƴakka fiye da kiwon ɗa namijin ka fiye da kiwon ɗa namiji saboda ita ƴa mace ita ya kamata kai kiwon ta kai ga duba halayenta ka kuma tafiyar da ita kamar yadda Allah ya ce tun tana karamar ta amma ɗa namiji in kai iya bakin yanka to saurara mishi amma ƴa mace ba yanda za a fi ƴa mace domin ka ce zaka wulakantar da ita domin ko abun kunya ta dauko gidan ubanta za ta dawo shi ko ɗa namiji duk abin da ya can ma duniya ta ishe shi to saboda ka ai tarbiya ita ake so saboda ka aka ce idan zaka nemi aure ka nemi gida wanda yake da tarbiya wanda kuma ya kasance uban nan yafi karfin mahaifiyar nan amma ya kasance ko ya mu lokacin ba ka ce kakka nemi ƴan mace abinda kake cewa kakka nemi ƴar mace saboda ita macen nan gaba ɗaya juyo mahaifin nan take yanda ta ga dama to kaga ba irin waɗannan nake ba ina magana ne akan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka samu kyakkyawar tarbiya suka kuma yi abu na ƙware so kuma san ya kamata akan su nake magana kuma a takaice duk matar da ta ji wannan al'amari ko kuma wanda ya ji wannan abu ai ya tabbatar ni ina wannan bayani ne akan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama
to aka yake Hajiya Bintakin da ya ji abin da Malam Azu ya faɗi kan abin da ya shafi wato yana ganin kamar mace ta fi haƙuri inda ke ma dai a hakan kika goyen mabaya to ba kya ganin wannan zamani da ake ciki mata wani lokaci sukan yi haƙuri ne idan suka duba cewa suna fuskantar kalubale da dama amma wasu suna yin haƙurin ne saboda abin da suke samu a cikin gidan auren ma'ana ba tana tunanin idan ba ta yi haƙuri ba ta koma gidansu abin da take ci a gidan mijinta ba mamaki mijin yana da rufin asiri to ita wannan kwadayin kawata ta sa sufa ita ma sufan take son ta sa kawata ta shiga mota ita ma motan take son ta shiga amma kuma cancan karkashin kasa tana fuskantar kalubale sosai shi yasa take haƙuri ba kya ganin hakan tana cutar da kanta ne
to gaskiya akwai cutarwa kam sosai amma dai duk wani abu da zan faɗa baban mu ya riga ya gama faɗi kuma maganan wai kawata ta sa sufa ni ma in ce zan sa sufa ko in ganta da mota ni ma in ce zan hau mota to ba anan take ba fa akwai matsala a baya shin ita ta tabbata mijin ne yake mata ko ku ana da yankan float ne a waje dan yanzu mafi yawanci mata haka suke yi ana hakuri a gidan miji amma hakurin na dole ne wata baka kasuwa ake ci a waje to wannan baka kasuwar da ake ci a waje ita ce take zaunar da matan a cikin gida ba wai hakurin Allah da annabin bane kin gane akwai abubuwa da dama da yake faruwa musamman mu mata kin ga muna harkan kungiyoyi muna shiga muna gani akwai namijin da bai iya ci da gidan shi amma ya yadda matar shi ta fita ta je ta nema kuma neman bai san wani iri ake yi ba ita za ta biya haya ita za ta biya kudin makarantar yara ita za ta ci da gida ita za ta komi da komi to shi yana iya hakuri da ita kuma hakurin da take yi da shi dan shi kariya ne a wurin ta tana gudun kar ta fita wata baraka ta zo ta samu ko kuma wani abu ya zo ya faru a rinka cewa dama ba mijin bane kaza da kaza take yi da sauransu kisan halin mu mata gaskiya muna da irin wannan abubuwa in mace ta mota ni ma a buri na zan iya cewa sai na hau mota amma sana'an me take me kuma take aikatawa to hakuri ya kasa kashi akwai hakuri na zamantakewa na fi sabilillahi na tsakani da Allah wanda kin dauko tarbiya ne tun daga gida kin ga yanda mahaifiyarki take yi da mahaifinki akwai ko babu da dadi babu dadi kin yi hakuri da wannan to akwai kuma ballagazazzin iyaye wanda komi abu ne ya faru za su iya yi a gaban iyaye maza su ba sa tunanin wannan yarinya za ta tashi da irin wannan tarbiyyar gaba ko kuma shi da namijin ya dauki wata tarbiyya da mahaifin shi yake yi idan su sai ya rufe idan aka tashi abubuwa to da dama irin wannan abubuwan shine yake faruwa in yaro Allah bai tsare ba ba mai tarbiyya bane sai kiga ya tashi da wannan ko auren aka yi ma sai a hankali ba dama namiji ya magana sai ta dauko magana ta yaba sa kamakon abin da ta baro baya kenan ana yi shi ma in yazo zai iya juya matan yanda yake so in tayi magana yana iya ma yace mata ai aura minki akai ba ni na so ba saboda haka sai dai yake hakuri da zaman da za mu yi tare da ki da dama irin waɗannan abubuwan malama yana faruwa gaskiya fiye da yanda ya kamata amma shi maganan da baban mu yayi wannan magana ne mai kyau ba wai dan yana goyen bayan mu mata ba in gaskiya ta zo akan kowa zaka iya fadi maganan gaskiya amma hakuri kam hakuri da ake fadi hakuri mai suna hakuri gaskiya mu dai muna da hakuri kam mu mata muna da hakuri fiye da kima
Masu sauraro kada ji ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC. Ina gadi anan zamu dakata da wato tattaunawar namu inda zamu leka fagen wake-wake amma kafin nan bar mu dan sararin kana muka dawo.
Waye zai ji ajin ikon da mu ba mani fun cuta ga yan uwa ko waye cuci mu mu bai shi da Allah. She a body by me fight to go you not a good you
haka yake masu sauraro idan muka dawo fagen wake-wake kuma ayo muna tare ne da wani mawaki wanda zai gwada mana hanyoyi da matakai da ya bi domin cimma wato muradinsa na zama mawakin zamani. To barka da zuwa.
Yawwa barka ku.
Ya sunan bakon namu na yau.
To jama'a assalamu alaikum. Ni dai sunana Yahaya Zango. Amma an fi kira na da Yahaya Mai Ganga.
To masha Allah. To wannan sunan mai ganga daga ina samu asali ne?
Ni makaɗi ne.
To ashe ma dai ba iya waƙar bake.
Iya gaskiya muna da abubuwa da yawa.
To idan ka ce makaɗi kamar makaɗin gargajiya kenan kowane iri?
Makaɗi na zamani.
Na zamani kake?
Na zamani.
To amma me yasa ka zabi na zamani tunda in muka duba zamu ga cewa musamman ma manyan mu sun fi son su rika jin waƙoƙi kamar na mutanen da. Tunda na 'yan zamanin yayi yawa yanzu.
To gaskiya ne. Gaskiya mu 'yan zamani ne, shi yasa muke yi saboda 'yan zamani. Alhamdulillah kuma mutane suna ba mu haɗin kai yadda ya dace. Ana kuma sauraron mu saboda sako muke isarwa.
Haka ne. To a matsayinka na matashi, ya ka ɗauki harkar waka?
Gaskiya ni na ɗauki harkar waka sana'a ce. Saboda harkar waka ta kai ni inda ban je ba. Ta kai ni inda ban taɓa tsammanin zan je a rayuwa ba. So ni na ɗauke ta sana'a ce. Kuma sana'a ce wanda nake isar da sako daidai gwargwado kuma alhamdulillah.
Haka ne. To ta ya ka faɗa cikin wannan harka ta waka tsundum haka?
Gaskiya yanda na faɗa harkan nan saboda Adamu Zango yana matsayin kaman yaya ne a wajena. Yana matsayin cousin ne a wajena. So lokacin da na gama secondary school na shigo harkan waka. Na shigo harkan waka saboda lokacin da nazo 2009 nazo na fara koyon kiɗa. Da na fara koyon kiɗa abun ya dan fara ƙarfi sai na fara hadawa da waka. So to amma na fi ba kiɗan lokacin space saboda kiɗan ne na yi focusing a kai.
Haka.
Sakamakon shi dan wannan waya yana gwada mu akan cewa tsaya mai da hankali akan kiɗa. Waka ba wani abu bane, in Allah ya yarda indai kana da nasibi a harkan insha Allah za ka kai inda kake.
To kai maganan kai makaɗi ne na zamani, ya za ka bambanta mana tsakanin zama makaɗi da kuma mawaki?
Gaskiya zama makaɗi abu ne mai wahala, dan gara-gara zama mawaki saboda kiɗa abu ne mai wahala, abu ne wanda za ka yi amfani da technology.
Shi kiɗan kenan?
Za ka tsaya ka koyi shi, sannan bayan ka tsaya ka koyi shi sai ka tsaya ka mutum ya zo zai waka zai baka kari, sannan ka fara zana karin a jikin piano, ka amshi karin nashi, ka yi kiɗa har mutum ya ji ya ce gaskiya kiɗan nan yayi. Ya bani abin da muke so, na ji daɗi. In ka zo za ka ɗora waka, normal za ka ɗora.
Haka.
Babu wani gardama.
To waka kuma fa?
Waka kuma abu ne wanda za a koya maka. Idan aka koya maka zuwa wani lokaci, in kana yi, kana ce, ka dage, sai ka ga Allah da ka
wuce. Ka samu abin da kake so, haka ne. To mutane da dama suna kallon kuma waka a matsayin kamar waɗanda ba su da tarbiyya ko kuma waɗanda ba su san abin da suke. Ya wato yi ba, me za ka ci game da hakan da wato yadda mutane suke baka wannan kallon?
To abin da ya na sani, ita duniya dai kasuwa ce. Kuma a ta wanda muke koyi da shi, akwai wanda suka ga yanayin abin shi suka ce bai yi daidai ba, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam. So ni ban ɗauka akan cewa dan wani na yi abu ya ce ban yi daidai ba, ko kuma ina duba abin da na ga ya dace ne yi shi. So dama duniya dole ne ko ka yi mai kyau ko ba ka yi mai kyau ba sai wani ya zage ka.
Haka.
So ni ba na bi ta mutane, abin da ke gaba na kawai nake yin shi.
To yanzu akwai waƙoƙi da kai da dama, wani waƙa ne a bakan damiyarka wanda kai ya fito da kai duniya aka san ka?
Gaskiya duniya labari.
Duniya labari.
Duniya labari.
To da ni da masu
na yi bidiyon shi lokacin Labar, kuma duniya ta san waka sosai.
Haka to, da ni da masu sauraro za mu so ka dan rera mana wannan waka na duniya labari.
Ga yanda baitin waka yake. Duniya labari, karkata kura kanka, ko ya kace karkai rainukon matsayin da ilahu ya yi ma.
Muje zuwa. Duniya labari, karkata kura kanka, ko ya kace karkai rainin duk abin da ilahu ya yi ma.
To masha Allah. To akwai irin wato kalubale da ake fuskanta a cikin wato harka na waƙoƙi ko in ce a rayuwa ma gaba daya. Wani irin kalubale kake fuskanta ta bangaren wannan harka ta waka?
Dama dai odo rayuwa dai dole zaka dinga samun kalubale, amma ni kalubalen na samu gaskiya lokacin da nake koyon aiki. Amma yanzu alhamdulillah gaskiya babu wani kalubale da nake samu da ni da abokaina ko kuma wani abun nan. Gaskiya yanzu dai babu wani.
To sanadiyar harkar waka, wani irin abun bakin ciki ka fuskanta da kuma na farin ciki wanda ba za ka taba mantawa da shi ba?
Gaskiya na farin ciki shine abin da ba zan manta da shi ba. Harkar waka, ta dalilin harkar waka, na sassan mutane da yawa, na samu alkairai, na yi aure, na kuma yi karatu. Gaskiya abun ba a cewa komai. Sannan kuma sai kuma na bakin ciki, akwai mutanen da a unguwarmu ko kuma a layinmu wanda lokacin da mutum ya taso yana dan rarrafawa za a ce kai da ma ka daina wannan harkan, harkan nan ba mai bullewa ba ce.
Ba a baka ƙwarin gwiwa.
Ba a baka ƙwarin gwiwa da sauransu.
Assalamu alaikum. Yau da gobe sunana Aishatu. To zamu gabatar muku da kalolin kunu. Da farko da yanzu zamu fara da kunun kanwa na sirhihin hatsi. To yanzu da an kaje ka samu hatsin ka, in na tiya guda zaka yi, in na rabin tiya ma zaka yi, sai ka zo ka rege shi jan hatsin, ka rege ka heci da wahala, in ka heci kayanka sai ka rege ka hudda tsakuwa. In ka hudda tsakuwa sai ka ba da akai maka mashin sai a surwa maka. Aka surwa maka aka kawo maka sai ka zo ka baka ci ka sake murjiya. In ka hudda tsakuwar wani, ka hudda saltan da wani hantin hatsin wani naja, in ka heci sai ka zo ka sa a ruwa ka wanke ka murji ka mishi wanki ko uku ko hudu ma kayanka duka ka wanke ka hudda saltan da sata huta sal tsakuwa ta huta, babu komai a cikin da tsakuwa tunda ba a san shi a yi shi da wata tsakuwa. In aka nuko maka aka kawo maka kuma sai ka tankade kanka ka tankade a lokacin nan ma kuma ka hudda dusal yana da hancin hatsin.
Ban gimshi numfashinki ba, kamar haka nan salam za a kai a nuko shi, ba a hada mishi wani kayan kanshi ko kuma wani yaji?
Ana hada mishi a sa mai citta karamfani da tsidahu, sai ka sa kayan kamshi ka kai a nuko maka da wannan kayan kamshin da yajin wannan. In aka nuko maka aka kai ka tankade kanka ka tankade sai ka tace kuma wannan dusar ka murce ta ka tace ta da ruwa sai ka tamshe abinka. To wani gurin tamshewal yana jiga kanwa ya gama da ita ya tamshe, wani kuma kanwal sai a jiga ta a tace ta a gama ta da ruwan tafasawa da za a yi kunin ake sawa kanwal. To in kai haka nan kowanne kai a ciki duka yana yi, sai ka sa kanwa ka daidaita daidai kanwa, kuma ka kasa da yawa kanwa ta yi yawa, sai ka daidaita abinka da dan tsidihun shi da yajin shi, sai ka zo ka dama kayanka a ƙasa. In ka dama kayanka a ƙasa kakka dama shi damun nashi yayi ruwa, sai kabri haka, in dan in yayi ruwa an kashe ka sai yanki. To sai ka dama shi da kabrin shi, in ka dama da kabrin kawai in ka duko ruwan zahin ka daidaita sai ka kawo ka tabas ka zuba akan da makayan ka ka duko kwanan ka mai kyau kamar sanka da zakai mai kyau a wanke da komi bokicin ka ko tafante ka ka sabuwa mai kyau haka sai ka dama a ciki ya tawasa ruwan ka ka zuba kan wahai ka duko shi in ka sabke shi a saman ruwa kana iya aje shi ma ya dan siracin hayakin ya huta sai ka duko ka sheka kanka in ka sheka kenan ka motsa shi yayi kunu kai kunun kan waka ka kare
to masu sauraro duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Rukayya Basha da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC